sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya da wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 19 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande, tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari Mero ta fara muna da kanin labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar. Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayanta ga Taliban ɗin a fili.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan muka shiga taskar rahotannin kuwa, za a ji irin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ganin bayan annobar coronavirus a daukacin kasar.
Waɗancan kuma za a yi amfani da su a ba mutanen da sun samu allura na fari, ba su samu na biyu ɗin ba.
Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya na yi wa al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar sabon albishir.
Kuma wurin tana so ta ga duk abin da ta yi, mutanen da suka bar gidajensu, mutanen da suka rabu da dukiyoyinsu, mutanen da suka bar da muhallinsu. In Allah ya yarda, cikin wannan plan ɗin za mu ga cewa komai.
Rahotannin da muke tafa da su kenan. Amma bayan nan za mu kawo muku shirinmu na musamman na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba, yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauki bayan da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar ranar Lahadin da ta gabata. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Stéphane Dujarric, ya faɗa wa manema labarai cewa wannan wani mataki ne na ɗan lokaci da aka ɗauka da nufin ba Majalisar Ɗinkin Duniya damar kai taimako ga jama'ar Afghanistan ba tare da samun tsaiko ba, yayin da a lokaci guda kuma ake rage haɗarin da ke tattare da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Za a maida jami'an wani ofishin wucin gadi a birnin Almaty da ke Kazakhstan, inda za su yi aiki. Da hukumar na da ma'aikatan ƙasa da ƙasa kusan 300 a Afghanistan in banda yanzu, da kuma ma'aikata 'yan ƙasar kimanin 300. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a taƙaice yanzu haka, bayan da ya gudu daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar, a cewar UAE a jiya Laraba. Ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasashe ta UAE ta tabbatar da cewa ƙasar ta yi marhaban da zuwan shugaba Ashraf Ghani da iyalansa bisa dalilan jan ƙai, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fidda. Ghani dai ya gudu daga Afghanistan ne ranar Lahadin da ta gabata kafin 'yan Taliban su isa Kabul ba tare da samun wata tirjiya ba. Ghani ya rubuta a shafin sada zumunta na Facebook cewa 'yan Taliban sun yi nasara, kuma ya bar Afghanistan don kaucewa zubar da jini. Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayanta ga 'yan Taliban ɗin a fili. Ƙwararru sun ce China na ɗaukar matakai a Afghanistan bisa ga abin da ke faruwa, duba da abubuwan da suka faru da yadda ta yi hulɗa da 'yan Taliban ɗin a baya. China na daga cikin gwamnatocin da suka tantabi Taliban suka kuma kulla dangantaka da Taliban din a ƙarshen shekarun 1990. A cewar Sean Robert, farfesa a fannin harkokin ƙasa da ƙasa dake Jami'ar George Washington.
Duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da karɓar ƙarin dubban allurar rigakafin COVID-19 daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. Haka zalika hukumar NAFDAC ta tantance tare da tabbatar da sahihanci na wasu alluran da aka kyamata a kwanakin baya. Shugaban kwamitin yaki da bazuwar annobar ta COVID-19 kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, Boss Mustapha, ya yi wa abokin aikinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani a wannan rahoton.
A wannan lokaci mun samu kyautan alluran nan daga ƙasar Amerika kusan miliyan 4 su ne wanda muka fit da su za a fara amfani da su tun ranar Litinin da ya wuce. Miliyan 4 din nan don dose guda 2 ne, muna fata zai iya ba mutane miliyan 2 wannan alluran nan na COVID. Akwai waɗansu kyaututtuka kuma wanda muka samu daga gwamnatin Burtaniya, sun ba mu kusan 700,000 na AstraZeneca. Waɗancan kuma za a yi amfani da su a ba mutanen da sun samu allura na fari ba su samu na biyu ɗin ba. Kafin ƙarshen watan nan akwai alama kuma za mu samu kyauta daga gwamnatin Canada wanda sun yi mana alkawalin AstraZeneca na kusan 800,000. Banda kuma wannan, akwai wanda gwamnati da kanta ta yi order na Johnson & Johnson ta hanyar wannan banki na Afro-Exim Bank. Wancan ya kai har miliyan 29 muke bukata za mu samu daga gunsu, amma sun fara turowa, an turo kusan 177,000. Waɗannan su ne alluran da muka samu a wannan kwanakin, kuma za a fara yaɗa su. Jiya mun samu jirage wanda sun fara ɗaukan alluran, za su kai su jihohin ƙasar nan gabaki ɗaya. Kowace jiha za ta samu nata kasafin da za a yi mata, amma za mu kokari kuma kaman jihohi wanda suke da damuwa sosai irin su Lagos da su Abuja da su Akwa Ibom da su sauransu, ko raba alluran ma za a duba ko jihohi wanda suke da wannan cutar na kwarai.
Yanzu wane tabbaci za ku ba al'umma cewa an tantance alluran nan kuma ba su da irin matsalolin da ya sani kuka kyamaci waɗansu da aka kawo cikin ƙasar Najeriya?
A gaskiya abin da ya sa ba mu fara ba da alluran ba da aka karɓe su, ka san an karɓi alluran nan yanzu kusan kamar Madonna ɗin nan ya kusan sati 2. Wannan hukumar namu na NAFDAC wanda ita ce hakinta ta duba waɗannan alluran, ta yi testing nashi, ta tabbatar akan cewa wannan alluran ba su da wani illa ga jama'anmu ba. Sun ɗauki wannan lokaci sun yi wannan abin da ya sa suka ba mu emergency authorization na amfani da wannan allurori, shi ne abin da ya sa muka fi da su yanzu za a ji a ba al'umma.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin fara bada rigakafin coronavirus na ƙarfafa garkuwa ga duk Amurkawa kama daga ranar 20 ga watan Satumba da kuma wata 8 bayan karɓar rigakafin kashi na biyu na kamfanonin Pfizer da Moderna. A lokacin da ya yi wani jawabi a fadar White House, Biden ya ce ƙarin rigakafin kyauta ne, za a iya samun su a wuraren yin rigakafi kusan 80,000 da ke fadin kasar. Da ka nuna katin rigakafin ka, za a sake baka rigakafin, a cewar Biden. Jami'an lafiya a Amurka sun ce ta yiwu waɗanda suka karɓi rigakafin kamfanin Johnson & Johnson, wanda ake yi sau ɗaya, su buƙaci rigakafi kashi na biyu. Jami'ai na sa ran samun ƙarin bayani akan rigakafin na Johnson & Johnson nan da makonni masu zuwa kafin su sanar da shawarar da suka yanke. Babban likita a fannin fida a Amurka, Dr. Vivek Murthy, ya ce bayan sake duban bayanan da suke da su a ƙasa, yanzu ne ya kamata a fidda shirin rigakafin na ƙarfafa garkuwa bisa ga hukuncin da suka yanke. Gwamnatin shugaba Biden ta fito da wani ƙuduri a jiya Laraba na gaggauta aiki kan takardun masu neman mafaka a bakin iyaka Amurka da Mexico don shawo kan tarin aikin kusan mutane miliyan 1.3 da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya. A ƙarƙashin shirin ƙuduran, masu neman mafaka da suka ba da ƙwararren hujjoji akan suna fuskantar fargaban takurawa, kuma an sa su a jerin waɗanda za a ci saƙiyar su zuwa ƙasashensu na asali. Hukumar harkokin zama ɗan ƙasa ta Amurka ta USCIS za ta iya sauraron batunsu ta kuma yanke hukunci maimakon alƙalan kula da harkokin shige da fice da aiki ya yi musu yawa. Dama hukumar USCIS wani ɓangare ne na ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka. Sabon ƙuduran zai canza abin da zai faru bayan binciken farko, wanda ake sa ran yanzu za a ɗauke shi a matsayin takardar buƙatar neman mafaka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Je ga rahotanmu na gaba. Ita kuwa hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta yi wani taro na masu ruwa da tsaki a yankin, inda aka tattauna abubuwa da dama da suka shafi taɓarɓarewar tsaro da kuma irin halin da al'ummar yankin suka shiga, inda hukumar ta kada baki ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya a shirye take tsab don taimakawa al'ummar jihohin yankin da suka shiga cikin halin kakanikayi da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita su. Amma don ji daga bakin nasu, ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri.
Gasar shirin arewa maso gabacin Najeriya ta bude kundin tsare-tsarenta da baiwa jama'ar da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya dama ta ku albarkacin bakinsu game da irin tsare-tsaren nata. Zamu gasar shirin arewa maso gabacin Najeriya da ke fama da matsalar mayakan Boko Haram. Hukumar ta je gayyato masu ruwa tsaki a shirin arewa maso gabacin Najeriya da suka da Borno da Yobe da Bauchi da Taraba da Adamawa da kuma Gombe da kuma bada shawarwari ne suka ga dace a ƙara cikin kundin hukumar. Taron da ya wanda tantun kaido wurin jama'a Hajiya Sadiya Umar Faruk ta wakilta ya samu haɗatar kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyar Durobi da kungiyar matasa da dai dukkanin sauran masu rawar tsaki a wannan shiya. Group Captain Sai Shegu mai ritaya ce rukicin ministan jin kaya wajen taron, ga kuma abin da ke cewa.
Wannan dai abu da ake kasan ya fara tun daga zuwan wannan gwamnatin ta yi maganin Buhari master plan for the North East, saboda kowa ya sanya da wannan yanki na Najeriya ya shiga wani hali mai wuya. To wannan ci gaba ne kuma gwamnati na so ta ga duk abin da ta yi. Mutanen da suka bar gidajensu, mutanen da suka rabu da dukiyoyinsu, mutanen da suka bar da mahallinsu, in Allah ya yarda ta cikin wannan plan din zamu ga cewa komai ya rage musu wahala, ta rage musu ko ba cire musu gaba ɗaya ba dai, at least an koma kamar yadda aka san Maiduguri, aka san North East wanda yake wuri ne mai yalwa mai albarka.
Shi ko shugaban hukumar bunƙasar shirin arewa maso gabashin Najeriya, wato Muhammad Alkali, yace in ka bibiye din matsalolin da ya faru a shekaru 12 da suka gabata, daga cikin ku akwai wanda za su bar labarin abin da ya faru a tsakanin ku akan illolin da wannan shashen hankula ya haifar, kuma wannan tsare-tsare namu zai waye irin matsalolin da muka fuskanta ne. Na kuma tantabi shugabannin yan kasuwa da ake kira Bosima na shirin arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Ahmed Ashemi, ko ta wannan rigimu na Boko Haram da ya shafi wannan shiya.
Dalilai na farko na rashin tsaro, because akwai hanyoyi uku: Maiduguri zuwa Monguno zuwa Baga, Maiduguri zuwa Dikwa zuwa Gamborungala, Maiduguri zuwa Bama zuwa Banki. Waɗannan hanyoyin ta nan ne ake fitar da kayayyaki, ko ne irin kaya da yake fita a Najeriya ta nan, a nan yake fita. To yanzu waɗannan hanyoyi ba za ka iya tafiya kamar yadda muke yi da motocin mu su tafi ba rakiya na jami'an tsaro ko wani abu ba.
Amma Suru Ahmed Shaude shi ne shugaban ƙungiyoyin masu zaman kansu na shirin arewa maso gabashin Najeriya, wanda ya soma da bada ƙididdigan adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici.
Ƙididdiga ya nuna akalla mutane 37,000 wanda ake da rekod ɗinsu sun rasa rayukansu a wannan matsalan da ake shige ta shi na shekara 12 nan. Kuma duka makadusin harkokin lamarin Boko Haram ɗin ne ya sa suka rasa rayukansu. So an ka duba lambobin nan, ya kamata a samu tsari na musamman wanda za a yi a magance wannan abun, fiye da irin tsarin da ake tunani me yake me ake ciki din nan.
Alhaji Muhammad Isa dai shine shugaban kungiyar masu bukata na musamman na shirin arewa maso gabashin Najeriya, ga kuma irin abin da suka gabatar a wajen taron.
Kuma mu mun bi kowa shan wahala a wannan iftila'in, saboda adadin masu bukata na musamman ya karu a arewa maso gabar, kuma ga wannan iftila'in na COVID-19.
Wannan taro dai shine din sa na farko da gudanar a jihar Borno, da kuma gayyato mazarra zaki a fannoni daban-daban. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Ubangiji ya Allah ya ba su ikon aiwatar da waɗannan shirye-shirye. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka mai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau za mu dasa aya a nazarin da masu ruwa da tsaki ke yi kan dokar da ake kyautar zaton za ta taimaka wajen inganta nema da ɗaurin aure a ƙaramar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya da burin ganin ci gaban iyali. Duk da yake waɗansu na goyon bayan wannan dokar, da dama daga cikin masu bin shirin da suka yi tsokaci kan wannan batu sun ba da shawarar a sake lale domin gudun kada a yi kitso da kwarkwata idan ana so haƙata cimma ruwa. Ga jagoranmu Mahmud Ibrahim Kuri da bakin nasa.
Barista, constitution ya ce ya ba da dama ƙananan hukumomi su yi bayilo kan abin da suka shafi al'umma. Wace hanyoyi ya kamata watakila ƙananan hukumomi a Najeriya za su bi su yi amfani da wannan damar kuma ta tasiri?
Akwai abin da muke cewa lo, akwai abin da ake cewa policies, wato policy, hanyar gudanar da mu'amalar mutane, zance ku gudanar da gwamnati daban, doka daban.
Yanzu magana muke akan bylaw.
To bylaw din nan, kamar yanda na gaya maka, ina gaya maka a matsayina na ba diddade ba wani dadewa nan, ina lauyancin ba bai fi shekara 14 zuwa 15 ba, amma na kan ga yanda dokoki ba wai iya bylaw ba suke shan karo wajen in suka zo daukan fassara kotu da kuma hada su da ainihin dokokin baya. Shi yasa nake kafewa ko da yaushe akan cewa zamantakewa mu bata bukatar sai an yi doka an tursasa mutane. Bylaw din nan abu ne mai kyau a yi shi, a tattauna aya.
Misali, abin da yake cewa tunda dokar kasa ta constitution ta yadda a yi bylaw, watakila hanyoyin ne da ake bin su ake kuskurewa da haka suke gaza yin tasiri wala Allah. Ina so ki haska mana ya kamata mahukunta a wannan mataki hanyoyin da ya kamata su bi inda suka zabi cewa za su amfani da bylaw don warware wata matsala ta su.
Ai kamar yanzu wannan bylaw din hanyar da dokar nan constitution ta shimfida ita suka ba su kai. To inda matsalar take Muhammad da kake ta sa na ina maimaita shine na yadda wannan dokar an yi ta ne don cigaba na. Ne da wannan dokar ba makiyata ba ce, ne da wannan dokar za ta kai ni tudun mun tsira, wannan ku ba zai samu ba sai ka canza wa mutane ɗabi'unsu da tunaninsu.
Comrade, idan aka yi bylaw aka wayar da kan mutane sai ka gane muhimmancinta, tai?
To watan ka sa wani abu guda ɗaya akan wannan lokacin da muke magana. Watan wannan dokar ko ba a kira ta doka ba a gumal zaki aiki, saboda ba ko ina bane masarautarsa take da ƙarfi da martaba da mutunci kamar da gumal take da shi. Saboda haka baka bukatar ma sai kai mata doka. Yanzu misali in masarautar gumal kawai ta ce in ka kula da kullun da yanda tsarin yake zaka ji an ce wazirin gumal kaza, wannan yana nuna ma irin ƙarfin masarautar gumal da kuma yanda al'ummar gumal suka dauke ta. Saboda ko ba aka yi ta a matsayin doka ba aka ce masarautar gumal ta ce ai kaza, al'umma za su bi ta. Yanzu in anan ne ko su waye suka zo suke wannan anan misali a cikin birnin Kano zai wahala a ce ta kai kwana 40 ana binta, amma zai yi a gumal saboda ya danganta ga irin kima da martaba da wannan shugabannin da suka zo suka yi ta. Misali ko ba doka ba ce a ce a wani pronouncement ne kawai sarki ya ce a yi kaza ga alƙaisa, da ba haka ake ba, ai ba doka ake ba, da kawai yawo ake a ce sarki ya ce a daina kaza. Shikenan kuma mutane su dauka hujja guda daya sun yarda da cewar wannan mutumin shugaban su ne.
Or misali su menene sakonka na ƙarshe?
Sai dai in baka amsar da suka kasa baka. Akwai tambayar da kake musu cewa wace hanya ya kamata a bi, misali a nozzle regime a ɗabbaka irin wannan tsari, ba su baka amsa ba na sani. To ni abin da nake tunani ai dama muna da ALGON, Association of Local Government, Chairman of Local Government, ko suna nan suna existing a Nigeria guda 770 da duriyarwa. So mun san nawa ne na arewa kuma suna zama su shashayi su yi magana a junansu gabaki ɗaya, akwai inda suke haɗuwa. Idan har za su haɗa kai a yi wannan abu, to ina gaya maka wallahi tallahi za a samu cigaba koyaya akan wannan harkar. Kuma abinda nake ƙara gaya ma barista da kwamarar da kuma masu sauraron mu, wannan dokar ina ƙara jaddada muku cewa kwaba ce aka ba mutumin da yake takurawa kansa yayi abinda bai je ba. Kamar ke yanzu kina matsayin barista, in zaki aure yanzu misali wa zai sami jido ba wani sami kin za a baki kudin ki a lazza biki eh ki hado nan ki hado nan wai kan misali in miji ke miki alert ka ce ka zo na kiya cikin mutane ke gaina ma dan boko ya saba da alert in ke gani ko million ne kawai ki ba sai ba wani response ma da za a gane cewa wani kudi ya shigo miki mai nauyi ko wa zai shiga wannan tsarin. Kuma da ke yanzu mai baka mai yawo da baka gore zai aure ki, ko mai a chabar gore zai aure ki, ko wanda yake shayi da wanda bakin zai aure ki, ajin ku ba irin wannan ajin bane. Magalar da muke yi yara ƴaƴan talakawa wanda muke so su su samu sami kyakkyawar makoma, kuma a sami kyakkyawan iyali wanda ake so a samu beta generation ko beta tomorrow, su ne muke magana a kansu. Kin gane ko in ce gida ya gane? So idan ba ka yi wani dokar, yanzu an yi doka an ce shan wiwi ba kyau, in ba da mai kamawa ba mutane ba su je ni sha ba. Shan giya an faɗa an yi a wayan da saramun ce an ce tun muna yara ake cewa kwaya ganye ya fara hauka, an daina wani saboda doka yake kisha ba saboda an ce masa kwaya ganyen fara hauka mace gidan sha. So daga mu wannan dokar da muka yi muna ba da shawara in zai duka nozan state din wannan su dauka su haɗu da ciyaman musu su dauka su yi mana ita in Allah da in dai an yi ta kulliya ta biya kudin sabo.
Barista kin ji ba ku elite ne fa, da haka ba ma ku ne ba, ku ne mata girma na
bai. To ai kuma kaga inda aka samu feluwa kenan, ita dokan aka yi ta ba a yin ta in selective justice uniform, so ake kowa da kowa justice din ya tare. Ba za shi yasa ma musulunci da kansa ya girmama cewa akwai sadak mithil, wato sadaki of her equal na status. Yanzu akwai wanda sai
a ga ke kin ga dan baka ba zai baki
misali ai musulunci ne ya faɗi wannan so ka kawo wannan dokar ka ce za ta apply ga kowa da kowa da dan sarki da dan talaka da waye kaga nan an samu abinda ake cewa ba a samu balance ba kaman yanda shi kuma da wanda suka yi dokar suka ce dan talakawa suka yi ta to ka kuma doka a society akwai talaka akwai mai kuɗi kaga ta samu matin daga nan feduwa kan ma aje kota a ce ai banda wane da
waya bayu farsa me yasa ne kike ta cewa kotu tun dazu
to ai karshen duk wani doka misali yanzu kaman yanda suka fada abinda dokar ta cika duk wani sharuda da ake bi na doka amma matsayi tsayuwarta yanzu idan aka je ai doka idan aka yi ta ba punishment ba za ta yi ba kafin ai punishment sai an duba hujjoji abinda muke cewa surrounding circumstances na dokar yanzu ka kawo dokar kaman yanda yake cewa sun yi ta dan talaka ne ba dan masu kuɗi ba to iya wannan ta sabawa chapter 4
dunye kalmar ba dan masu kuɗi ba
misali ai aka da bakin ka faɗa kuma misali ta saba gaba ɗaya chapter 4
ame
na constitution all are equal above free access free wane ne ba bambanci to ana zuwa ana samun wannan abin guda ɗaya za a iya rusa da
wai yanzu kun samu wanda suka je kotu
a gaskiya mu yanzu babu wani rahoto na ma wanda ma ya saba wannan dokar wanda aka mana balantana ma a je mu zuwa kotu duk da mun san cewa kotu suna yajin aiki amma babu wani rahoto da aka kawo mana na wanda suka kibin wannan dokar
bar sa me sakon ki na karshe
to sakona na karshe shine gaskiya kaman yanda na faɗa a cikin tattaunawa Najeriya muna da dokoki masu kyau amma kullun samun deviant ake saboda me we need canji na ɗabi'unmu da girmama junanmu da yanda za mu yadda cewar dokokin nan da ake damu muke wannan shi ne babu so doka in an yi ta dukkanta idan mutane ba su fahimci cewar an yi ne don su kansu don a gyara rayuwarsu ba to wallahi muna nan da su dokan nan ta ganye da shan kwaya tun yaushe ake yin ta tsakani da Allah raguwa aka samu ko karuwa aikata laifin aka samu ansar ba sai na faɗa ba
nan kuma za mu sallama da bakin namu muna godiya ta musamman ga honorable Salisu Abdullahi Gumel sakataren cibiyar yaki da aikata miyagun laifuka a karamar hukumar Gumel da comrade Hayashi Aibun Gogo dan gwagwarmaya mai fafutukar kare haƙƙin iyali da kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa Federation jihar Kano sai kuma madugun shirin Mahmud Ibrahim Kuri da Tibahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza
da haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
Majalisar Dinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauki bayan da mayakan Taliban suka kwace ƙasar ranar Lahadin da ta gabata Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a takaice yanzu haka bayan da ya gure daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon kasar a cewar UAE a jiya Laraba. Sake kwace iko da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayan ta ga 'yan Taliban din a fili.
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subahin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace, salam.